Yo, Dagumi.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai stations kuma na FM duk a Niger suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. Ana kuma iya kama mu ta Alpha Radio a can kuma sun kasar Ghana ko kuma a fada kasho kan cikin yanar gizo mu ta voahouse.com. Masu gabatarwa
Daula Salim
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro duk ranar Laraba muna maganar siyasa ne kamar yadda aka sani da shugabanci na gari inda yau 11 ga watan Yulin shekara ta 2018 zamu ci gaba da magana ne akan raba dukiyar da aka ce an kwace daga iyalan marigayi General Sani Abacha.
To muna kokarin mu gane kan wannan magana ne ta rabon kudin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ce za ta yi. Su kuma mafi yawancin ƴan Najeriya na ganin cewa akwai hanyar da ya dace a sarrafa wannan dukiya ta kudin fiye da wannan.
Akwai asibitocinmu waɗanda ana cikin wani hali mafi akasari asibitocin nan talakawa ne wanda zaki ga aksanadin 2500 mace ta zo haihuwa ta iya ta mutu. Akwai kamfanoni da masana'antu da ya kamata a tada da su da waɗannan kuɗaɗe.
To inda gwamnatin yi zan iya ba ta wata satar ansa akan waɗannan kuɗaɗe da take so ta bayar. To ta aje kowa a gefe ta je ta nemo irin waɗannan matan wanda kawai harkan koko sai ne suke yi ko harkan mangyada suke yi ko harkan kuli-kuli suke yi.
Tuntuni suna faɗan an kwato kuɗaɗe kafin kuɗin Abacha. Waɗancan kuɗaɗen ya akai da su. Ni a tunani na za su raba ma ɗan bangar siyasan su ne ba ma wanda ya cancanta ababa.
Muna tafi da ci gaba amsoshin tambayin da muka muku na cikin makon da ya gabata, sannan za mu ɗauki wayoyinku a ƙarshen shirinmu.
Sannan a makon da ya gabata ɗin mun faro tattaunawa ne da barista Ismail Ahmed wanda shine babban mataimakin musamman ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari akan lamuran alkinta dukiyar ƙasa don amfanin al'ummar ƙasa ɗin. To yanzu za mu ci gaba ko kuma zuwa anjima kaɗan da tattaunawa da shi.
To bari mu fara jin amsan tambayar da muka muku na makon da ya gabata akan yadda kuke kallon lamarin rabon kuɗin da gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi ga dukiyar da aka kwato daga iyalan tsohon shugaban ƙasar Najeriya marigayi Sani Abacha.
To sakon farko ya fito ne daga shafinmu na Facebook inda Muhammad Bako Jatkur da Magaran yace alhamdulillah gwamnatin Najeriya ta yi tunani muna fatan Allah ya sa hakan ya rage radadin talauci da wasu suke fama da shi a kasar.
Sai sako na gaba inda ya fito daga Muhammad Musa Damban inda yake cewa hakika idan hakan ya tabbata mu ƴan Najeriya za mu yi farin ciki 100%. Sai dai inda kisa ke sakar shi shine zuwa isar gurin talaka shine abin ji da fatan gwamnati za ta kasa ta tsare domin ganin wannan yunkurin ya tabbata tare da bai waɗanda ya dace.
Isa Kofsi a sarara kuma yace da fatan Allah ya sa wannan alƙawari da gwamnatin Najeriya ta dauka na rarrabawa ƴan Najeriya kuɗin da aka wawure ya kai ga wanda aka yi domin su.
To sai Malam Ango malami makaranta ya wuri inda yake cewa kuɗin marigayi Sani Abacha da gwamnatin Najeriya ta ce za ta raba wa talakawan ƙasar dalar Amurka miliyan 300 ya kamata ta raba wasu ta raba su wajen ciyar da yara ɗaliban primary domin ya ba su kuzarin yin karatu.
To sai Jamil A Muhammad yace ni dai a ra'ayina ina maraba da wannan shirin dan dama ai kuɗin talakan ƙasa ne ko naira ɗaya ce a bashi kuɗin sa ya ci a cikin aljihunsa ko kuma ya ci cikin kuɗin nasa.
To fa sai Maimuna Ismail inda take cewa a ɗauki ma'aikata a rage rashin aikin yi don ana ƙarancin ma'aikata musamman ma a asibitoci.
Awwal Alhatu ya ce gaskiya wannan ba ƙaramin tunani ba ne gwamnati ta yi, sai dai ƙalubale ɗaya ne hanyar raba kuɗin ba tare da cin haƙƙin talaka ba.
To sai yaya Abubakar inda shi kuma cewa ya yi ƙarya idan ana raban kuɗin ma ai sai ɗan wane da wane
To sai kuma Yusuf M Ramadan mai Gombawa yace yau da gobe mu ƴan Najeriya muna goyen bayan matakin da gwamnati ta ce za ta dauka na rabawa iyalai talakawan Najeriya kudaden da aka wawure a lokacin mulkin marigaisa na Abacha matakar dai kudaden za su isa hannun talaka ba tare da an yi dan waken zagaye da su ba domin an dade rijiya tana bayar da ruwa guga na hanawa
To sai babai Gambo da Magaran inda yake cewa salam yau da gobe hakika wannan yunkurin na rabawa iyalai waɗannan kudaden abu ne mai kyau matukar dai zai kai ga wurin da aka yi domin shi
To sai Iliya mai shayi garki yace yau da gobe muna yi muku fatan alheri Daula da Usman Kabir da fatan za ku tashi lafiya
kabar da yake so yace
alƙalami
haka ne
yawa
To sai Kabiru Musa Chonoko to Allah sana faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa a gaskiya nawa ra'ayin a gina makarantu da asibitoci zai amfanar da jama'a a ƙasa ta baki daya
to sai kuma sakon Hamza Amadi yace ko dan bangamsu ko dan bangam ko kadan bangamsu ba abinda yafi shine gina masana'antu inganta asibitin ƙasa da yadda za a rage yawan fita waje neman jinya inganta teaching hospitals wato asibitocin koyarwa kenan kayan aiki ba wa manoma tallafi kai tsaye ko kuma a biya pension wato pension kenan na tsofaffin ma'aikata sojoji da paramilitary wato dai sauran ma'aikata kenan wanda ba su jujin ba Allah ya sa mashawartan Buhari su sake tunani
to fa abin abin kam na yayi bayani sosai sai Tanimu Usman Kudaru to Allah sana faɗi wannan sunan daidai inda yake cewa a nawa tunanin ya kamata gwamnati ta yi mana aiki da zamu mura tare da ƴaƴanmu da kuma jikokin mu mun gode
Alhaji Abbas Baffa Shaledi yace hakika wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka na raba kudin da aka gano daga asusun marigayi sani Abacha bisa wani yarjejeniya da aka yi a kasar Turai hakan yayi kyau da fatan gwamnatin tarayya za ta bi hanyar ta dace wajen raba kudaden
To sai sakonmu na ƙarshe daga shafin mu na Facebook shine da ya fito daga Jibrin Umar Nabasa inda yake cewa fata na garin Lamiri in ji Hausawa muna fatan za a raba wa talakawa mabukata
To sai mu leka shafin
mu dandalin Twitter ko
to bari ga wani inda @nafiu 26855 yace wasu dai za a karawa amma ba talaka ba saboda shi ma shi ba ma'aikaci bane kuma bai yi karatu ba to ta yaya zai samu kuɗi
To fa sai Ad Mustafa alƙali inda yake cewa Allah ya sa mu dace kuma muna fatan zamu gani a ƙasa ma'ana Allah ya sa talaka ya samu waɗannan kuɗin
daga ƙarshe Ad Musa Hadarin Asba yace tabdija to gaskiya wannan tambayar sai dai dan Najeriya don haka ina muku fatan alheri Daula da Usman da ma'aikatan VOA baki daya
to mun gode Musa Hadarin Asba
to sai ya ci gaba da aiko mana da sakonni To baya ga waɗannan sakonni da muka ji na mutanen da suka aiko a tambayar da muka musu na yadda suke ganin lamarin rabon kuɗin da aka yi magana na cewa da aka kwato daga iyalan marigayi ko kuma gwamnatin marigayi sana abuce da ta kai kasashen waje to yanzu haka ta waya muna tare da wai masu ruwa da tsakiya al'amarin wato barista Ismail Ahmed wanda shine babban mataimaki na musamman ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari wato akan alkinta dukiyar domin amfanin al'ummar kasa wanda kuma makon da ya gabata mun faro hira da shi yanzu ma za mu ci gaba inda za mu ji ta yaya za su raba wannan kudade menene zai nuna cancantar wa'anda za a su amfana da kudin sannan kuma menene yasa jihohin arewa guda 19 kawai muka ji an ambata sannan sun nemi jin ra'ayin ƴan ƙasa kafin a sarrafa dukiyar su assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam barka da warhaka malam Ismail Ahmed Hello?
To ba dai layi zai yi hale shi ba.
Yawa, yawa kana jin mu. Yawa to mun sake dawowa tunda mun faro makon da ya gabata yanzu muna nan zamu dasa daga inda muka tsaya. Yawa, maganar dukiyar nan da aka yi magana cewa wanda ta dawo ko aka karba daga kasashen ketare wanda kuma ake tunanin a raba ma ƴan Najeriya wanda wasu suke ganin cewa ba hakan ya dace ba. Da farko mun ji an ambaci kaman jihohin arewa ne, haka ne? Me ya faru? a jihohin da aka ambata kamar jihohin Arewa na ji an ambata menene ya faru yaya rabon yake yaya abin zai kasance shine muke son mu ji awurin ka
a ba jihohin Arewa ne kadai jihohin Najeriya ne wanda a farko so muke target din ne ko in ce nan ko shi da kike Najeriya ke ba da kuma birnin Abuja to amma akwai tsare-tsare da muke yin cin baya da muka fara wannan shirye-shirye na ba da tallafin kuɗi ga rai shi wannan tallafin kuɗi abin da aka shirya za a yi dama shi ne gwamnati wata da fira da muka zo bayan mun ci yaƙin neman zaɓe ta shekara ta 2015 shi ne mai girma shugaban ƙasa kullum maganarsa shi ne me za a yi wata matakai musan ana yi duk da dai gwamnati tana da manufar da za ta yi kuma kamar hanyoyi da asibitoci da makarantu da sauransu wannan da ba amma me za a yi kuma da rangatsun talauci da ke damun talaka a ƙasar nan da kuma tsammani kyakkyawan tsammani da talakan Najeriya ke da shi a kan gwamnatin shi ne girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari me gwamnati za ta iya mata kai tsaye to shi aka bigire da wannan shirye-shirye wanda ake kira National Social Minister Bomba sai a cikin shirye-shirye nan shi ne wannan maganar transfer cash transfer da muke magana a kai ita wannan cash transfer da muka fara ai manufar mu ko in ce target din mu shi ne a samu kamar gidaje na talaka mutumin ƙauyen da suke ciki da kuma ƙasa ta yadda talaka kuma a tsarin ba da wannan kuɗi ina so mu yafi saurare su gane babu wani mahalici ko matsayinsa na ɗan siyasa ko matsayinsa na dabbaci da gari ko a matsayinsa na mai sarauta ko a matsayinsa na malamin addini na kowane iri ko a matsayinsa na mai hannu da shuni ko yadda zai ba mu suna na mutum zai ce mu saka a cikin mutanen da za su amfani da wannan abin babu wanda yake abin da ake shi ne a National Bureau of Statistics wato shi ne kamar in ce ma'aikatar da take riƙe tsare-tsare na ƙasa ko kuma take sanar da abubuwan da suke buga na ƙasa akwai abin da akwai dama garuruwa da jikoki wanda kowa ya riga sani suna da fama da raɗaɗin talauci to abin da ake shi ne wayannan garuruwan aka zo aka zauna tare da haɗin kan bankin duniya wato Gulba da su ba sai da gadi kan fara wannan aiki da daɗe ba ana tunani ne
muna jin ka
yawa sun fara wannan aiki da daɗe ba
eh muna jin ka
ake tuntun cewa ƙauye muna zuwa a je a zauna da a ƙauye misali na ta gane cewa misali a ce jihar Zamfara a jihar Zamfara an san cewa jihar Zamfara a cikin jihohin da suke fama da talauci a Najeriya misali a cikin jihar Zamfara na akwai ƙananan hukumomin da suka yi fice a wajen mutanen da suke da aka samu wannan yawan talauci to sai a tafi wannan kamar misali wannan ƙaramar hukuma a cikin wannan ƙarfi kuma akwai mazaɓi da aka san cewa sun fi kowanne talauci sai aka fi wannan ƙarfi wannan mazaɓar daga wannan mazaɓar zai a fi aje har da ƙauyen da ake fama da wani bisan fice wanda ya fi kowanne sai aka je aka zauna za a tayo mutanen gari baki ɗaya da shi masu aikin bankin duniya da mu mutanen da muka tura da gwamnati a nan ofis daga ofishin mu na Abuja duk in aka haɗe shi in aka tafi za a tafi a zauna wani abin da ake kira zaunar muhawara ko a ce town meeting a turanci za a zauna da mutane a tantance wannan gari ne su waye da waye mutane suka gamsu a kan cewa suna fama da talauci da ya kamata suna da bukata na rayuwa ga abin da muke ga abin da gwamnatin tarayya ke da shi wannan abu ne da ake yi a fili wannan abu ne da ake yin shi a tsaye babu wani alamindana a ciki babu wani rinto a ciki babu wani mutum a tsaye da zai kawo da shi wani mu karba to a dalilin yin haka ne da ita kanta mulkin duniya ta ne yadda muke tafiyar da wannan tsare-tsaren wanda kuma tsari ne da suka ce shi ma sun ga ana yi a kasashe daban-daban kamar kasar Brazil da kasar South Africa wato Africa ta kudu kenan da kasar India wanda su ma suna fama da talauci na ƙaranci wanda kuma bayan sun ɗauko wannan hanyar ta shige-shigen da su ma a shekaru dama a baya sun samu damar tun da mutane daga wannan kaidi da talauci sun sakamakon misali da hadin kasar Brazil an ce muna da labarin cewa ta fitar mutane ya fi mutum miliyan 20 daga kungin talauci a kan irin wannan kudi da ake ba mutane na kammaki na wata kwata.
Wanda
kudin su ma aka canza neman kai kudin da muke bayarwa ba. To a dalilin wannan ne abin da aka gani. Shi ya sa ma bankin duniya ita ma ta yadda ta shigo cikin harkar nan take ba da kudi ba haka kan da kudi da data. Kai da ba kasashen da jihohin Arewa kadai nake wannan abin ba. Mun tayi a jihohi 24 kuma za mu tsara kanku a jihohi 36 din abinda muke ko su jiha muka je sai mun abinda ake kira MOU mun yi jijiya da gwamnatin jihar ta saka wasu abubuwa da muke so shi ya saka ne ba ce sharin saka sai daga karbon ne sharin dai sannan sai mu fara aiwatar da wannan abu eh wannan abu ya fi yawa a jihohin Arewa amma da ma kuma da jihohin Arewa sun fi yawan talauci.
To yanzu yau abin da nake son ina son hada maka kamar yan tambayoyi guda biyu ko uku yanzu haka wanda zaka iya ansa ta ko ina kaga dama zaka iya faro amsar ta. Yawanci wasu mutane suna ganin cewa wannan rabon da za a yi na kuɗi musamman ga talakawa wanda suke kila zaka ga matasa ne da karfin su kila dan suna da iyali amma saboda suna da talauci amma akwai waɗanda zaka ga lalle kamar tsofaffi ko a ce wasu gajiyayyu da sauransu wannan wasu suna kallon shi a matsayin zai dada kashe zuciyar matasa ne kawai maimakon a kirkiro musu abin da za su yi aiki a dinga kila biyan su albashi sai kawai a dauki kudi a basu haka nan. Abu na biyu kuma akwai yanayin yanci na ƙasa shin dan me za a ce sai wasu kamar misali bankin duniya ko waɗanda za su maido da wannan kuɗin sun gaya wa Najeriya ga abin da za ta yi da wanda dama kuɗinta ne da aka kwashe bisa zargin cewa an sace an kai su ƙasa an ajiye kuma an dawo da su to dan me za su faɗa mana abin da za a yi da wannan kuɗin sannan demokuraɗiyya kun tuntuɓi yan ƙasa waɗannan tambayoyin za ka iya fara ta ko ina.
To na farko dai bankin duniya ba ki da ta mutu ne amfani da kuɗin a kan ba. Ne da ne bayani wannan shi ne wanda gwamnatin tarayya gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta zai ci gaba da
wannan
ya mu aiwata da wannan abu abin da yasa suka yi kuma muka karbi zuwan su muka karbi da power su saboda suna da experience sai su kuma ya kai da ake tafiya kuma kuma sun da ban da shi sun ya su da sun kai makamar da abubuwa da yawa sai muka yi suka shigo ciki kuma ne da kanka
Ina ga zai fice liya kila bari mu sake laluban layin ka bari mu dan je da shakatawa ka dan sai mu sake laluban layin ka yanzu nan ina ga kaman zai fufuta murya ka kar mi kunshi a baraka kuma eh yawa to mun gode yanzu bari mu dan sake laluban shi a layi saboda mu samu yayi kiliya sha ta wace da kace su ta hanya mai kyau
shine fa.
Assalamu alaikum wale Ismaila mun dawo ina san mun yanzu kila yafi kiliya
yawa
yawa to yawa to yanzu yafi muna jin ka dazuka tsaya kana magana akan maganar dukiyar kasar nan da muke maganar rabanta inda kuma kace ba bankin duniya ba masa hukunci ba
ita eh kadan ko mu wati da samun sai ba ta shigo cikin harkar nan yau shekara biyu kenan tun shekara 2016 kike kuma kama na akan sai akan abubuwa da dandan harkar wannan shekara but abin da ya faru da maganar wannan kudi ne da gari ya shugaban kasa Sani Abacha da aka dawo da shi shine ita hukumar ta kasar jihar kasar Switzerland wato inda wannan kudin yake kenan a da yake cikin bankin shi sai da aka dade an dan shekaru masu dama kusan shekaru kuma ana yafiti ne ga kanta gwamnatin Najeriya akan yadda za a dawo da wannan kudin now a shekara ta 2005 kenan lokacin gwamnatin mai girman shugaban kasa Obasanjo sun ce sun taba sake musu kudi a baya ban iya tuna hakuna ne a lokacin amma an saki wasu kuɗi a baya wanda aka zo aka fara zargin cewa wanda kuɗin an yi almundahala da su ba a kun da ya kamata a yi
an karkata
shi ne kotun da za ta ce wannan kuɗi an karkata su an kai su mako to wannan kara da kotu su tashi kotun da aka kai ƙara muka yi ta cewa ana dawa aka ji a kan shari'a da kotu su tashi ba da shari'a na ƙarshe sai ta ce to za ka saki wannan kuɗi amma a kan sharadi guda sharadi ne da za ka wannan kuɗi kuwa shi ne sai dai in za a saki wannan kuɗin a kai shi inda bankin duniya za su sa ido a ga abin da za a yi da wannan kuɗi.
Ka ƙara kuma
sharadin kenan da ta bada.
Na'am?
Sharadin
kenan da ta bada.
Sharadin da kotun kasar babban kotun kasar ita su zuwan da suke da hurumin ta fitar mana wannan kuɗi bayan an daɗe an wannan abin shi ne ta bada wannan sharafi ta ce to za ta saka wa Najeriya wannan kuɗin amma dan kada a yi abin da aka yi
a baya
tana son wani abin da aka yi a baya tana son banki duniya ta tabbatar ta sa ido a kan inda aka kai wannan kuɗi na yi amfani da ɗaya da mutanen ƙasar Najeriya ita ce ta saka bada ce ita kuma wannan bankin duniya ta ce to shi kenan tana da abubuwa da yawa da take yi a Najeriya wanda suke haɗin gwiwa da gwamnatin Najeriya suke yi amma tana ɗaya a cikin abubuwan da ya kwanta mata a hankali cewa za a kai wannan kuɗin kuma duk tabbatar gwamnatin nan sai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba za ta bari a cikin mutane da su yin wannan tallafi da ake ba wa alaƙa kai miliyan 500,000 ko ita ma shawara ta ba mu karfi gwamnatin Najeriya ta jam'iyyar wannan shawara su ke da ma tun daga fara kuma ba ma muna da matsalar cewa kada wani lokaci a samu tsaikon rashin kuɗi na kasa baki da ya zama kuma wannan abin an fara ba ta da kuɗi kuma yanzu ne zai yi yanki to tun da wannan kuɗin zai zo kuma na yin haƙƙi ji za mu iya kakawa a zarko kuma ku sa ido ni gaba da wannan shi fa abin da ya faru ba wai kawai kai eh ne ita wannan
ta ce ga abin da za ku yi
ba ta kuma gwamnati take cewa a'a ko da ga inda za ku ci da a'a abu ne da tsarki abu ne da tawara aka ga duk sai ku kowa sun ci da mu bar kudin abin kasar Libya nan
da ba ni garin gare ba ki to ga daular na magana
to Malam Ismail kada in katse maka hanzari na ce kun ji ra'ayin ƴan ƙasa akan wannan lamarin kun ji ra'ayin su
na me suke so ayi ba
da kuɗaɗen
to ai kuɗin duka kuɗin da yake kuɗin gwamnati ai kuma yanzu ne da yake an jira a yi ɗan kasa ta fara akai kafa kuɗi da ba ai sa ma ita amfani da mutum ne da duba da gani duk kuɗi da yake gwamnati a ciki ai yanzu ko kuɗin da ake ɗauko wa ne na tsarka ne cikin mai da yake yi wanda kullum kuɗin shiga da yake kawo gwamnati ai hakkin ɗan kasa ne amma ta kuɗi da yanzu kun taɓa zama da mutanen kasa ku ne suke so a yi ba ka kuɗi da kafa kuɗi
eh to ai ka ga wancan farilla ce wannan kwanafula
gwamnatin siyasa ce gwamnatin da aka zaba da jama'a ta zaba
siyasa ce
akan cewa za ta yi wani abu da hukunta don taimaka wa talakan ta a wannan shi ne abu da wannan shi ne da
kuka
amma wani kira cewa akwai wani formal way to muka muka yi diddiga muka bincike ra'ayin mutane muka bi ne muke yi da ayi da kudin da ya dawo da gida daga wanda aka karɓo a arewa
eh yanzu mu na gane
ku ta duba ta ga a cikin lokacin da kake yi kamar yadda kake kasa kuɗi a cikin shirye shiryen kake yi ka san akwai inda za ta cuce su kuɗi wanda zai taɓa ta maka kai tsaye
yanzu
kuna tabbatar ma tun da wai yanzu na inda NPO za su tura mutanen su da suke Nigeria su je kauyuka sassa daban-daban su ji yadda tana yadda wannan kudin ke taba ran talaka ke taba rayuwar sa
insha Allah muna kan hanyar haka
kuma za su gamsu insha Allah
to yanzu misali Malam Ismail insha Allah za mu shirye yin hakan yanzu misali Malam Ismail bisa yanda kuka ce ga abin da yake kamata kuje ga ya dace a yi matalakan Najeriya kasancewa kuma duk da demokradiya ce da sauransu yanzu misali sai an kasa suka kuka gane kuma akan hanyar nan ta rabon kudi kuka yi ittifakin cewa kun gane kila kaso 60 zuwa 70 ko 80 ma na ƴan kasar suna cewa a'a ku yi mana masana'antu da kudin nan ko kuma ku da mana da wutar lantarki ko kuma ku yi mana hanyoyi da suke ta kashe mutane
kullum ko asibiti
ko asibitoci
na inganta
za ku saurari kukan su kake tunani
to amma dama wai duka wannan tsare-tsaren ba su shi
akwai sa amma kila wannan ai rara ce
ta shekara ta sai dai in so tambayar za ta zama akan cewa lalle dai dole sai a cikin duk kudin da gwamnati ta yi kasafi misali na yin hanyoyi yanzu misali a shekara ta 2017 a kasafin kudi na Najeriya an ware naira biliyan 400 akan harkar yin titi da hanyoyi da gagaje da sauransu misali duk a cikin masana'antu na Najeriya babu wanda aka cusa a kuɗi kamar ministry na power works and houses da maganar harkar wutar
lantarki
misali to sai dai in yanzu a ra'ayin mutane za su ce to su ba wannan kuɗin da suke so wanda ake rabawa wanda ake zuwa da shi a kasafin kuɗi ba shi suke so a yi amfani da shi a yi musu masana'antu da sauransu ba a'a suna so kuɗin da aka dawo da shi lallai da shi za a amfani shi kaɗai ba tare da wancan kuɗin da aka yi kasafin kuɗi sai dai wannan ra'ayin za a ce ake so amma ba haka ba shi ke saka ba ko kuma ce shi mutumin Najeriya abin da yake so kawai a yi masa kowanne abu da gwamnati za ta iya yi na daɗa rayuwar sa
tambaya ta ƙarshe
ta yi masana'antu wanda ba wai ne ba a yi
ka ansa wannan
wanda an riga an saka ana
ka ansa wannan Malam Ismail tambaya ta ƙarshe da zan saka maka shi ne duk wata ne za a ba mutum kuɗin koko akwai iyaka koko shekara kaza za a yi ana biya ana ba mutane wannan kuɗin akwai iyaka koko kawai shikenan an ci gaba da badawa ko kasafi ɗaya ne ko haka baka an baka kenan
wannan dama abin da muka yi shiri yi shi ne mun nake muna ba da kuɗin har yanzu kuɗin abin da na fa ba mun fara ba shi wanda dama mun take muna biyan wannan kuɗin a cikin aji 24 da kuma kudin gwamnati direct wanda ake ba mu tuyu kasafin kuɗi wanda ake na budget na shekara abin da nake yi shine naira 5,500 ake bada kowane wata amma saboda harkar kaiwa da dawowa muna haɗewa na wata biyu sai mu ba da naira 10,000 wallahi billahi malam Usman in ka je ka ji yadda yake kada rayuwar talaka ni akwai matar da ni na gani ni ga nan ne ba ciyau ba ni da ta fi zan kaddamar da bada wannan kuɗi a wata jiha a wani ƙauyen wallahi abin da aka ce za a ba ta naira 2,000 ta zo da ƴaƴanta samari guda biyu da ta dan ta zace a ne naira 2,000 tana buƙatar wa'annan samarin su dau wannan kuɗi wallahi na jima gaba na akai
ta zace da yawa ne haka
ba ta taɓa ganin
naira mace san darajar naira 2,000
ba gani take mugun yawa gare su
ta
zo da kattin ɗauka
subhanallahi da naira 1,000 dai za mu ba ta dan nan nata a wani ma'aikaci a wani yake a mai da shi naira 50
saboda ta gansu da auki
eh a ba ta ma ka
ba ta sani ba
sama da naira 100 ko kuma shekaran ta kusan 54
subhanallahi
sai wanda aka duk mutumin da yake zaune ko a Abuja ko a Lagos ko a Kano ko a Kaduna ko a Port Harcourt sai ga ya ce yau naira
50
to wallahi in ka san abin da kike wa talaka ko malaki cikin talauci da gaske wanda su ne mutanen da muke zuwa kai su mu samu
haka ce
lokacin
ai lokacin ba zai barwa
yayi halin
haka to malam Ismail zamu sake wani lokacin zamu sake wayar ka kila ma mu turo wakilan mu a Najeriya su dan gani da idan su mun gode kwarai da ka samu lokacin magana da mu to kin ji dai tattauna ko ince masu sauraro
su
ji yanzu kan amada da
ni Daula Salim
sai kuma Daniel Brown ne ba da umarnin shirin da engineer mu ne wa Mr. Steve News Usman Ahmad Kabara a Washington DC ce cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
na zan ku e mai bani na tara har sun kauri ba a shararu ba zakar ci sai in kashe su ta hanya mai kyau ko dai aka ke su ta hanya mai kyau